Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma nadira cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa.
Kalmar wanda baya shine ta da mu sandare na arzikin mu shine uwa uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun ga inda na tambayi shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya, wato NIPAS, Saniyar Wanu Arzika mai kifi Kaduna, sun ko suna da haɗin gwiwa da manyan makarantu da ke koyar da ayyukan noma da kiwo domin ƙara horas da ɗalibai da suke neman ƙwarewa akan harkan noma.
Mafi yawanci waɗanda muke partnership ɗin da su, mafi yawanci wasu daga cikin su duka malaman jami'o'in ne. Misali ka kamar irin su da Kaladan da yake nan Kaduna Fish House, yana koyarwa a Faculty na Agriculture a biyu, kamar su da Talatu a nan Kaduna, duk sun har yanzu suna koyarwa kuma suna zuwa kuma manya-manyan institution wanda suka shafi fisheries din, kuma still suna ƙara ba da wannan training din, da kuma mu kanmu da muka courses din ko muke shugabanci muka dade cikin abun tun iyaye da kakanni abinda muke kenan. To mu ma muna da ilimi na koyar da irin waɗannan abubuwa.
A takaice,
to kaji
zaka iya wa masu sauraro ƙarin bayani, kamar yanzu mutun yana so ya fara harkar su, me da me ya kamata ya tanada?
Harkar su ko harkar kiwon kifi?
Kamin kifin nake magana. Tun a farkon hirar da muka yi kana magana cewa akwai wasu kamfanonin kasashen waje da suka zo Najeriya suka nemi gwamnati ta ba su lasisi domin su ringa kama kifi a teku, suna zuwa can tsakiyar teku suna kamawa. To ku masuntan gida nake nufi, tunda ai ka ce sana'a ce ta kiwon kifi da kuma kamawa ko da kuma siyarwa. To shi ne muke so kai wa mai sauraro bayani, yanzu idan mutum yana so ya fara harkar kamin kifi, wani hanya zai bi shi ma don ya ga ya samu wannan damar?
Yawa, wannan ai daga cikin tsarinmu mu na union dinmu, yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muke so mu bude waɗannan santa ɗin yadda za mu koya ma mutane. Sannan kuma shi deep sea fishing dole waɗannan Turawa ita gwamnati, shi sa muke son gwamnati ta fahimci abin, sannan ta mana providing ɗin waɗannan fishing trawlers ɗin wanda suke tafiya deep sea, kamar jirgin da zai tafi kamar daga nan Kaduna ta Lagos kilomita 1,800 a cikin teku, ya wata ɗaya wata biyu a cikin ruwa yana kama kifi. Saboda haka waɗannan Turawa da suke karɓan license a hannun gwamnati sai ta ce musu, to za mu ba ku license na kama kifi, amma muna so ku dinga ɗaukan mutanenmu, za mu dinga tare da waɗannan ƙungiyoyi mu na masu kama kifi, za su dinga ba da recommendation na mutanen da za mu dinga haɗa ku da su kuna tafiya waɗannan dishi ɗin kuna koya musu. Kamar kaga wasu ƙasashe irin su Kotono, mafi yawancin mutane sukan je ƙasan harkan import na kawo kaya daga ƙasashen waje.
Ƙasar Benin ne ko?
Kaga je ta su
garin Kotono na ƙasar Benin.
Garin Kotono kware da gaske. To in ka je ƙasan zaka sauke kaya, dole ne sai ƙasar ta baka wasu adadin mutane wanda za su yi maka aiki a cikin jirgin su kai maka da motoci ta biya su. To haka mu ma muke so gwamnati ta yi, ba wai ta ɗauki sukutun guda ta ba su lasin su tsinda ma cikin teku su kama kifi su tafi da shi ba. Sannan mu mutanen ƙasarmu, masuntan ƙasarmu, gwamnati ta ƙi alaƙanta su da waɗannan mutane. To muna kira ga gwamnati masu waɗanda take ba lasin ɗin, to ta ce musu mu ma mutanenmu mu ba da namu mutanen su dinga yin aiki tare da su don su fahimci yadda abu yi. Sannan gwamnati ta kawo waɗannan jirage ta ba su ma masunta mu sabu deep sea fishing ɗin. Misali yanzu yadda babu kifi a Najeriya, ƙasa ce wadda take ɗauke da mutum miliyan 200 da wani abu. Yanzu a cikin ƙasar nan yanzu ba mu da ton, kamar ton 50 cikin 100 yanzu baya sauka ni kifi a Najeriya. Saboda haka akwai buƙatar shi a sashen lafiya ma na protein, akwai buƙatar kifi. Saboda haka gwamnati za ta iya providing a cikin geopolitical zone na Najeriya, ya jahohi yanki 6 na ƙasar nan ya kasance an keɓe wuri wanda yake kamar depot ne, in an kamo kifin daga can cikin teku a zo a kawo shi wannan dafa din a yi providing din gidan sanyi wanda yake za a duba lafiyar kifin kafin a daddatsa shi a koyar da yadda za a sa shi a kwali yadda ba zai lalace ba da wanda za a gasa da sauran sai kasance gwamnati a cikin fulkazo din za ta dinga koya musu waɗannan sana'o'in maimakon su tafi da kifin kasar waje a to a dinga processing din shi a cikin gida kamar yadda misali Dangote yayi matatan man shi a cikin kasar nan misali yanzu an da dauki mutanen kasa aiki sannan ana ba shi kuɗi yana tacewa a cikin kasa misali ana bayarwa to haka shi ma kifin ya kamata a yi a fitar da depot na kowane a sizo kulkazo a fitar da depot
to da kai wannan maganar akwai ma'aikatar da take kula da wato harkar teku a Najeriya wato Blue Marine ban sani ba wani irin kokari take yi ta ga ta taimaka muku tunda tana karkashin gwamnatin tarayya ne
wato ita Blue Marine yanzu ne muka fara samu alaka da ita satin nan nayi magana da shi director fisheries na Federal Blue Marine Economy din mun yi magana da shi akan satin nan ya kamata mu haɗu da shi a office din sa mu je mu gana da minister don mu kawo musu waɗannan maganganu dan suna neman mu ruwa a jallo kuma lalle ne satin nan da zamu shiga dole zamu je mu zauna da su mu ba su tsari mu ba su shawarwarin abubuwan da ya kamata saboda sabon ministry ne aka hada mu da shi tunda da muna karkashin ministry ne na agriculture na harkar gona to yanzu an maida mu Blue Marine Economy to dole ne yanzu muna da letter muna da kata CVC da zamu kai musu mu zauna da su mu ba su wannan tsare-tsaren su sa shi a cikin budget na federal government budget sannan ɗaya daga cikin wanda yake ba shugaban kasa assistance wanda yake kan agric business shi ma mun yi magana da shi kuma nayi takarda open letter da shugaban kasa ya ganta ya cire ya ce in shugaban kasa ya dawo a wancan sati to zai ba shi takardar in ya ba shi kuma lalle ne ce zai ba shugaban kasa kuma akwai buƙatar mu zo mu zauna a wancan sati kenan
to kowane tabbaci zaka bawa ƴan Najeriya na wadata su da kifi
eh lalle a halin yanzu lalle mun riga mun fito mun tashi saboda akwai wata magana da gwamnatin jihar Kaduna yayi wanda lokacin da yayi ta taba ne wato da aka fara zanga-zanga na a cikin garin nan mun ga cewa lalle gwamnati ya kamata ta yi wani abu saboda jama'a sun yi yawa kuma babu abu yi to daga nan ne sai muka farga lokacin da shi mai girma gwamna Sanata Usani yake cewa lalle wannan abu laifin su ne kuma insha Allahu lokaci bai kure ba kuma za a gyara to daga cikin bayanan sa shine muka ce to mu ma a bangaren fisheries tunda mu ne muka fara wannan sana'a a jahar nan to insha Allahu bi iznillahi ta'ala cikin dan lokaci kadan yanzu in Allah ya yarda za mu yi kokari mu tabbatar da cewa mun inganta ita wannan sana'a kamar yadda take a da a yanzu don a samu mu da su mutanen arewa
masu sauraro a nan zan dasa aya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya wato NIPAS Sani Rulwanu arzika mai kifi Kaduna sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu